نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله يومنا شا بكر شا تبوس جواتن بكيدا يوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 5 shekara ta 2026 kuma na ci gaba da yin karatu a cikin littafin al-usulul talat wannan shine karatunmu na 18 ko ina muka kwana malam yace wa awwaluhum farkonsu Nuhun shine annabi Nuh farkon manzanni da annabawa shine annabi Nuh alayhi salam amincin Allah da kare tabbata a gare shi shine farkon annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko kuma Allah ta'ala yayi bayanin shi a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban gungurin kuma Allah subhanahu wataala sura ya saukar mai sunan shi suratu nuhin alayhi salam daga Allah subhanahu wataala yayi bayanin wannan babban bawa daga cikin manyan bayin shi annabi Nuh alayhi salam kuma Allah ya bayyana mana da'awar shi yanayin da'awar shi yanayin yadda ya zauna da mutane yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala cewa ya kira su ne zuwa ga kadaita Allah da bauta da kuma yin watsi da bauta ma wanda ba Allah ba wa akhiruhum karshensu kuma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sirra da amincin Allah kare tabbata a gare shi wa huwa khatamun nabiyina kuma shine cikamakon annabawa kamar yadda alqurani ya faɗa wa dalili ala anna awwalahum akan cewa lalle farkon manzanni Nuhun shine annabi Nuh dalili akan wannan qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala inna awhayna ilayka lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kama awhayna kamar yanda muka yi wahayi ila Nuhin ya zuwa annabi Nuh wan nabiyina min ba'di kuma muka yi wahayi zuwa ga annabawa bayan annabi Nuh to kaga ya nuna annabi Nuh alayhi salam shine farkon annaba saboda Allah ya ce wan nabiyina min ba'di kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabawa bayan shi kenan annaba sun zo bayan shi kenan shi ya fara zuwa su kuma suka biyo bayan shi saboda ka shine farkon annabawa kamar yanda aya ta bari wajibi a matsayin ka na musulmi ka yi imani da annabi Nuh alayhi salam cewa shine farkon annabawan da Allah ya aiko zuwa ga duniya ko zuwa ga al'ummarsu wa kullu ummatin kuma kowace al'umma ba'atha Allahu ilayhi rasula wacce Allah ta'ala ya aika masu manzo min nuhin tun daga annabi lo ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muruhum kowane annabi daga cikin annabawa yana umarnin al'ummar shi da Allah ya tura shi zuwa gare su bi ibadatillahi wahda da bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai wa yanahum ani taghut kuma ya hana su daga bauta ma taghut bana babban aikin annabawa shine su koya maka yadda zaka kadaita Allah da ibada yadda zaka watsi da bautar duk wani wanda ba Allah ba duk girman shi duk matsayin shi Allah shi kadai ne abun bauta kamar yanda aya ta faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ne duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah to kaga aya ta nuna abinda malam ya faɗa cewa kowace al'umma Allah ya aika musu manzo to manzon nan wato yana ce musu ne ane budullaha mustanibuka shi ne malam ya ce wannan dalili akan wannan qawluhu ta'ala magana Allah ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قولنا من زوي جمع الأمة وببا أبندا يكي بارك أيه أولين كلن سدى كرن تدسو شي شيني سبوتا مع الله تسن جلما مع الله سكاد إداشي الإبادة دوك موني مي جلما سبر مي جلما شا أما كد سبوتا مش وافترض الله kuma Allah ta'ala ya wajabta ala jami'il ibadi ga dukkanin bayi gaba daya Allah ya wajabta musu al-kufra bi tawhid kafirce mu da gudu bada dukkan mu gaba daya Allah ya ce mu kafirta da gudu Allah ya ce faman yu'min billahi faman yakfur bi tawhid wa yu'min billahi فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها دو وان لي كافرت داغوت كما يبا دا غسكيا دا الله سبحانه وتعالى تو وان يا ريكو دا اكيا ودا با تشيني واجبي ني دين المسلمين يكي يكافر تشي ما داغوت داغوت كما شي ني وان دا زا دوكا وان دا غسكيا كوكين الله اباشي ولا زما داغوت duk wanda za a dauka ko da shi bai ce ba a zahiri mutane suna bautar dagoci ne ba Allah suke bautawa shi bai ce a yi mishi ba kuma shi ba ya laifi wurin Allah amma su suna bautar dagoci domin Allah ta'ala bai ce su bauta ma wannan ba dan me za su bauta mishi wal imanu billah haka Allah ta'ala ya wajabta ma dukkanin bayi imani da Allah subhanahu wataala قال ابن القيم بابا مالمي ابن القيم رحمه الله تعالى الله يقال مش رحمه يجي وانا وانا في جمع مالمي ني اكي لن دي شكرا دي بكو دي سكوش يا رسي شكرا دي بكو دي همسن دي وقابة يومنا شكرا dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai ba kusan shekara ɗari nawa kenan ɗari bakwai ba kaɗan kenan ko to babban malami ne yana da littattafai da yawa da ya rubuta kuma mun karantar da wasu daga cikin littattafan shi kamar mun fara karanta littafin shi wurin magana a cikin karatu haka littafin shi adda'u waddawa cuta da magani mun karanta shi kimanin yau shekara 6 da suka wuce ko 7 ko ma 8 muka sauke shi muka zo muka karanta littafin shi Mukhtasaru Zadul Ma'ad littafin shi ne amma Muhammad dan Abdul Wahhab ya takaice shi mai da kayan muka karanta shi shi ma ya koma kadan amma littafi ne mai yawa wanda ana yin shekara 10 ana karatun shi ba sauke shi in za a bi karatun asalin littafin ana daukar lokaci mai yawa. Ko kuma nan ba da dadewa ba kusa azumi mun sauke littafin shi wanda yake ce Majalaul Afham bi fadli salati wa salami ala khairil anam. Dillat da taban shi ina littafai da dama. Yana da littafin Miftahu Daris Sa'ada wa Manshurul Ilmi wal Irada. Ba littafi ne mai kyau. Dalili da yake bayanin Al-Qur'ani da Sunnah Ma'aji sallallahu alaihi wa sallam. Yana littafin Idhatatul Lafan min Masa'ib Ash-Shaytan. Wato taimaka ma wanda yake cikin tsananin bukata daga fadawa cikin tarkon shaitan. Yuma littafi ne gungume mai. Yuma littafi ne da tsara shi a bisa Al-Qur'ani da Sunnah Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganganun magabata. A yana da tattabai da dama, yana da amsalin Qur'an, misalan da ke cikin Qur'ani gaba ɗaya cire ke su ya yi masu bayani misalan Qur'ani. Yana da aqsamul Qur'an, rantsuwoyin da ke cikin Qur'ani su ma cire ke su ya masu littafi. Yana da alfawadi, yana da bada'iul fawadi, masu tarin yawa. Yana da hidayatul hayara fi ajubatul yahudi wa nasara. Shi ne da waɗanda suka gigice daga cikin Yahudawa da Nasarawa. Littafi ne shi ma mai kyau. Akwai littattafai da dama dai. Yana da ilamul muqina rabbil alamin. Littafin da ya kawo bayanai gungumi mai guda hudu ne. Yana bayani ne cewa duk wata mas'ala daga cikin mas'alolin da zaka cewa ya halitta ko bai halitta ba, ka sani cewa kamar kana sa hannu ne a madadin Allah. To suna da yawa dai. Kuma almajiri ne na Ibn Taymiyya rahimahullah, shi da kanshi yace sun zanna ba su rabuwa kwana kadai ke raba shi da Ibn Taymiyya tsawon shekara 16. Yana kwasar karatu. To Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yace ma da taghuti ma da taghuti ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, shi ne dukkan abinda bawa ya tsallake iyakar shi da shi. Inda aka ce bawa ya tsaya, to sai bawa ya wuce wurin. To wuce wurin shi ake cewa mi taghuti. Min ma'budin, na wani wanda ake bauta ma, wanda ake bauta ma, ma'ana wanda ka zo ka bauta mashi. Kaga Allah ta'ala yana ka bauta ma kowa sai shi. To in ka bauta ma wani, to wanda ka bauta ma taghuti ne, saboda ka wuce inda Allah ya ce ka tsaya. Aw matbu'in, ko kuma wani wanda ake bi, wani wanda ake tabiya idanunhi, to abin da yace ai sai ai, ko da ya saba ma Allah ko da ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ma ya zama tabu. Aw muta'in, ko kuma wanda ake masa da'a, wanda ake mashi ladabi da biyayya, ba ruwanka wurin ladabi da biyayyar shi. In dai shi ne za ka mala da bi ka mabiyayya, to ba ruwanka, ko da abin Allah ba ya so sai ka mabiyayya. To tagutin ka ne. Wannan shi ne tagutin. Sai ya ce wa tawagitu kasirun, tagutoci kuma suna da yawa cikin duniya. Wa ru'usuhum khamsa, shugabannin tagutocin duniya guda biyar ne. Muna ganewa ko? Tagutu suna da yawa, amma manya-manya a cikinsu to guda biyar ne. Guma-guma. Na farko Iblis la'anahullah. Na farkonsu shi ne Iblis, la'anta Allah ta tabbata gare shi. Shi ne jagaban duk wata lalacewa, duk wata shiriri, duk wani sakarci da za a yi, to Iblis yana da hannu a ciki, shi ne shugaban kowa ciki. Don haka Iblis tagutu. Na biyu malam yace wa man ubida da wanda aka zo aka bauta mashi wa huwa rabin alhali kuma ya yarda. To kaga kenan aka bauta mai bai yarda ba ba da gutu bane. Ko da zahiri kai da gutu kake bauta ba amma shi wurin Allah ba bai laihi bane. Saboda me? Saboda bai yarda ba. Yayi fada, ya ja kunni, yayi hattara ka a bauta mu kowa sai Allah. Kuma kai kaga ina kamar dai shine baya son a mai bauta ya kamata a bauta mashi to baya da laifi. Amma kuka zo kuna sarrafa wasu nau'uka na bauta gare shi kuma yana kallo kuma baya fada baya hana ku baya muku hattara ya kyale ku kuna yi to kaga ya yarda kenan to shi ma ya zama dagutu ko yana so ko baya so. Amma in yayi fada kuka ki bari to kuka da tsakanin ku ne da Allah shi dai ya sauke nan da Allah ya daura mashi. Wa man da annasa mutun na uku daga cikin dagutoci shine wanda ya kira mutane ila ibadati nafsi ya zuwa a zo a bauta mashi shi ke nuna wa mutane ku zo ku bauta mani ku sabdin nauka ibada ku zo ku kawo su gari. Wannan ba daguti a duk malamin da yake kiran mutane za yi zuwa ga bauta ma Allah kawai sai koyi da annabawan Allah wala hadi sabili ad'u ila Allah ka ce musu ga hanya ta da ina kira zuwa ga Allah ala basira abu sarasira ana wa mali tagaya ni da wanda ya bi ni sadaka ba a kiran mutane zuwa ga kowa sai dai zuwa ga Allah. Za ka kira mutane zuwa ga wani tsarin ka daga tsara ga tsarin Allah ka kira mutane zuwa gare shi ba za ka kira mutane zuwa ga a girmama ka ba a bauta maka ba a baka wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah da an yi haka na to ka zama ɗaguti kuma baka ba hanyar annabawa ba domin su annabawa suna kiran mutane ne zuwa ga Allah udu ila sabili rabbika bil hikmati Allah ce kai kira zuwa ga hanyar Allah ma da cin wani wuri Allah ya ce wadu ila rabbika kai kira zuwa ga Allah mahaliccinka wa man asalu qawlan mimman da'a ila Allah babu wanda yake kyawun magana kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah. Saboda kira zuwa ga Allah ke ba kira zuwa gare ni ake kai wane ne kai annabi mai girma mai daraja mai kira mutane zuwa ga kanshi ko kai za ka kira shi ma ya kira mutane zuwa ga Allah dan me ba za ka yi koyi da shi ba to da zarar ka kira mutane zuwa ga a zuwa abota maka to ka zama dagutu ko kana so ko baka so. Wa man idda'a shay'an haka ma duk wanda ya kira din wani abu min ilmin gaibi na sanin gaibi yace ya san gaibi to shi ma na ya zama dagutu duk wanda ya yi bugun gaba ya yi kirari ya faɗi da bakin shi cewa ya san gaibi ko ya san wani abu na gaibin da babu wanda ya sai san shi sai Allah. Kamar bokaye, kamar matsafa, kamar ƴan boye haka ne ko waɗannan duk suna bayanin sun san wani abu na boye wanda babu wanda ya san shi in ba Allah to sun zama to ɗaguti ke duk ɗawagi ce saboda mi saboda suna shiga cikin gonar Allah shi ne kamar suna so su yi tarayya da Allah wurin sanin abin da zai faruwa in an juma ko gobe ko rana ya ce ko baduwar haka wannan babu wanda ya san haka in ba Allah. Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Gaya musu duk wanda yake cikin sama ko ƙasa bai san gaibi Allah kada ya san gaibi kuma mutane ba su san a wace rana ce za a tada su ba babu wanda ya san me zai faruwa in an jima sai Allah to duk wanda ya kirara haka ya zama dagutu haka duk wanda ya kirarin cewa ya san me za a yi gobe gobe yawa gare ta kuma goben mutane yawa gare ta ba gobanka ba kai ta mutane tana da yawa kowa da irin abin da zai faru a gare shi wani zai tashi cikin murna wani cikin kuka wani cikin bakin ciki wani cikin dariya wani cikin tsalle wani cikin faduwa wani zai tashi lafiya lawar ya tashi ba lafiya duka sani dukkana ya gaya mutane kai za ka tashi laya kai ba za ka tashi laya ƙaro babu wanda ya san wannan sai Allah shi kaɗai to da haka duk wanda ya kirari cewa ya san abin da yake ɓoye wanda babu wanda ya san ɓoyayyen abu ɓoyayyen lamari sai Allah subhanahu wa ta'ala to ɗaguci na huɗu kenan na biyar wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wanda yayi hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar da shi a cikin Alkur'ani inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ko sai hukunci da sabanin wannan kuma da gangan shi ma da wani abu yana sani da gangan ya san cewa ga na Allah ya jana Allah ya yi nashi ya jana Allah ya dauki na turawa na arna ma guzawa mashayagiya mazinata fasikai makiyan Allah makiyan manzon Allah ya ajana Allah masoyin shi ya ajana manzon Allah masoyin shi ya dauki nasu wannan ba ya zama dagu in dai ya sani kuma ya yarda da Allah ya fi wannan amma in bai sani ba kaga jahili ne abin da ya yi aikin ɗaguta ya amma shi ba ɗagutun ba saboda bai san hukuncin ko kuma ya yarda da na Allah ya yi amma kuma ya yi wannan to kaga dai har yanzu ne ba zai zama ɗagutu ba saboda ya yarda da na Allah ya yi wanda ya kawai ya yi ne saboda son zuciya saboda sarai bai kai munin mutunan da zai cewa gara hukuncin turawa da na Allah to duk wanda ya faɗi wannan shi kenan nan ba musulmi ba man ka yarda ko an aza ka matsayin da ba yadda za ka yi ne inda za a shawarce ka ne wani hukunci ka ga ya dace a zage ma mutane na musulunci ko ko na arna sai ka ce a mun mu dake musulmi na ruwa da na arna kamata ya yi na musulunci to kaga kana yi ne abu sami tilas da rura ba dan kana so to in ka yi wannan hukunci kai ma ba ɗagutu ba ne dole sai mutum ya bibita hukuncin wani Allah a kan na Allah sai dole mutum ya ce gara na wannan ɗin da na Allah kawai a lokacin nan ne mutum zai zamanto arne ba magushi zai zamantowa ɗaguti kamar yadda malam ya faɗa to waɗannan malam Ibn al-Qayyim ya ce su ne wato abin nan shugabannin ɗagutocin duniya ga su nan guda biyar ودليل قوله تعالى دليل بناء الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين وتبين الرشد من الغي الله تعالى باب مسأوات تيل الساوى أتكيل الدين ميسا قد تبين الرشد من الغي شريعة تبين رقبتا فمن يكفر بالطاغوت دو وند يكافرت لناغوت ويؤمن بالله كما يبالغ اسكي هذا الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى الله يقول للي ونم تنن يايرقو دي ما في أمنج لا انفصام لها باب كتي وغريتا الله سميع عليم وما الله تعالى من يوان جنبايني من يوان سني كما دبايني وهذا ما ليتي وانه هو معنى لا إله إلا الله shi ne ma'anar la ilaha illallah wa man yakfur bi tawut wa yu'min billahi to daidai yake da la ilaha illallah wa man yakfur bi tawut kace la ilaha wa yu'min billahi kace illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah domin al ilahu shine al ma'bud abin bauta ba sarki ba ba mahalicci kadai ba. Allah ta'ala shi ne sarkin da babu sarki irin shi. Allah shi ne mahalicin da babu mahalicci irin shi. To kuma shi ne abin bautar da babu wani abin bauta irin shi. Amma kar ka fassara la ilaha babu sarki sai Allah. Ko kuma babu mahalicci sai Allah. Babu abin bauta da gaskiya sai Allah. La ma'budu haqqun illa Allah. Babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka wannan aya tana dauke da ma'anar la ilaha illa Allah. Wa bil hadith ya zo a cikin hadisi. Rasul amri al-Islam, shagaban sha'ani shine musulunci. Musulunci ya fi ƙarfin komi, shine gaba ga komi. Duk wani abin da ka sani, to musulunci ne gaban shi, shi ne shugaban shi, shi yake gabatarwa a kan shi. Wa amuduhu, ginshikin al'amari kuma as-salatu shi ne sallah. In kana sa al'amarinka ya samu abinda zai tokare shi kai ya bada ya lalace, to ka rike sallah. Kabar wasa da sallah, kabar wargi da ita. Wa din watu sanamihi, tozon ƙololuwan tozon sha'anin addinin musulunci, al-jihadu fi sabilillah. Wato shi ne jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada. Sauran da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe mana, Allah ka sa mu gyara. Na'am. Yau. Kuma bayan wani kuma wai boka wai ana iya ɗauka shi na hutu ba na riga na wani ba. Duk wannan ba mun yi bayani yanzu ba. Duk mun yi bayani muka ce alƙali mai shari'a da yake shari'a ba da doka Allah ba, in ya ɗauka wanda yake zai ta Allah to da hujja. In aka ba shi zaɓi duk wanda yake so ya yi ya zaɓi ta wanda ba ta Allah ba ya zama da hujja. Amma in yana yi ne saboda ba dan yana so ba, saboda ita aka ce ya aiki da ita, waccan din wanda yake so ta addinin musulunci da Allah ba yi ba, ba za a ba shi dama yi ba. Yake yi da wanda ya yarda cikin rashi cewa ta Allah ce gaba ba wannan ba, shi ma ba zai zama da mutu. Na'am. Wa hukuncin Dawud yana a kan musulmi ne ko wanda ba musulmi ba, kowa da kowa ne, duk wanda ya abin da aka baki guda hutu. In kafiri ne abu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ya ƙara kafirci. In kuma musulmi ne ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar, to shi kenan. In akwai sani, akwai cikakken ilimi da wayewa da ganewa ya yi, to shi kenan ya zama hutu. Inda musulmi ne to zuba musulmi ba ne. Shi ne. Na'am. Ya ce wai mutum yana iya cewa mai abu dan annabi ko dan manzon Allah ko dan darajar manzon Allah. Wannan mun sha ba da amsa muka ce malamai sun yi sabani a kan irin waɗannan abubuwa. Saboda dalilan da suka zo da bayanin aidan annabi, aidan manzo Allah, hadisai ne duk masu rauni ne, kuma rauni mai tsanani ma, galibin su ma ba ma rauni ba, mawdu'ai ne. da sauran haka sai malamai suka yi sa, wasu malamai suka tafi a kan yin aiki da su waɗannan hadisan, sauran haka suke cewa dan annabi dan daraja annabi dan manzo Allah. Kuma malamai suka ce a sauran hadisai ba su inganta ba, ba duka ne ba su inganta ba, akwai kaɗai daga ciki waɗanda suka inganta. Sauran haka kenan dai a in san samu ne ka zarki roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ka zarki roƙon mutane da Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. A karanta mu shi. Wannan ta mice ce? Wani yana tambaya a bashi bambancin da ke akwai tsakanin al-khaliqu da al-bari. Kusan da abu guda ne. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake al-khaliqu min halitta, wanda yake samar da halitta da babu ita. To a yi halitta kuma shi yake ce mami al-bari, a samu da babu a yi. To in an yi shi ne mi bari, ka ga dai kusan abu ne guda. Allah ƙara mana imani. Na'am.
Wannan tambaya shi ke hukuncin tela mai ɗinka ma mutane wanda na wanda ka wuce. Kuma na haske da haske ɗaya waje ba sauwa.
Ce ba yi da kyawu. Ta yadda ne yake ɗinka ma mutane kaya har sai sun take kayan ba yi da kyawu, abinda yake ba daidai ba ne. Don musulunci ya ce ka ɗinka mutane kaya su rage take su. Dan suna kayanka to kuma ba a yin wannan bannai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da cewa da abinda aka take shi fa finnar yana cikin wuta. To kuma kaga kai ka kama haka mutunan da yake aski yana aske ma mutane sashen kai kuma ya bar shi, wanda zai ko ya aske ma dan ya bar gashi can sama. Ko a raba biyu nan gashi nan babu duka nan ɓangare a kwai da masu yin tukuwa da ake ma yara da kuma wanda za a yi a aske kan gaba ɗaya, amma sai ka ga wata ya alama wadda take nuna nan an ƙarraga akwai duhu nan duk ba da kyau. Ko dai a daidaita ma gashin kanka da kyawu a gyara ma shi, ko kuma a aske shi gaba ɗaya dai ya zama iri daidai. Wanda zara aske wani wuri an bar wani wuri ya shiga cikin wato abinda baya da kyau. Alaikum salam.
Wannan yana tambaya hukuncin da mutum mai sai da tufafi da hotunan mutane waliduna
shi ma baya da kyau. Mutanen da yake sai da kaya suna ɗauke da hotunan mutane shi ma wannan baya da kyau. Hoto ba ya da kyau, to hoton da ba da bukata da shi ba ya da kyau. To me amfanin ka sai ka da hoton mutane? Kai ji yawo da wani katuwa ga jikin ka, ko wata katuwa ga jikin ka kawai haka. To ba ya da kyau sai mutum ya guji irin wannan sana'a da sai irin waɗannan kayan, ba ya da kyau. Na'am.
Idan aka ma mutum haihuwa bai samu ranar suna mana kwana biyu ba, kina yadda shi kwana tara ko goma ko ko zuwa sai sati ta ci wani?
Idan mutum aka mai haihuwa ranar bakwai ranar sati bai samu abin da za a yi hakika da shi ba, to ko yana ya ƙara kwana ɗaya ko biyu ko sai dai ka ƙara wani sati, shi ne abin da ya zo a cikin nassi a cikin dalilai, sai ka ƙara kwana bakwai sati biyu kenan. Ko da ka samu abin sai a aji har ranar da sati na biyu ya cika, in ba samu ba kuma sai a bari sati na uku, in ba samu ba sati na huɗu, in ba samu ba ai ta sa sati sati a lokacin da Allah ya goyi ba. Ba a jawo ba a ɗagawa a ce sai sandi ko dimanshi, maimakon sati a koma kwana tara ba ko kwana takwas. A ba ya sauka
hakika ba ta sauka, ko bayan mutum ya girma hakika shi ba ta sauka, ko mutum ya girma ba a mashi ba, wasu malamai sun ce sai ya maka shi, in Allah ya sa har ya girma ya yi ba su da hali sai ya maka shi, sai sai ya yanka ma. Na'am. Ya ce yana yawan mawarkin mutuwa, kuma ni ya mawarkin mutuwa to cikin dangin shi ne wani zai mutu. Ba wana. Ai ba shi ya kashe shi. Illa dai kawai in kayan mawarki kan su gai cewa kayan mawarkin wane ya mutu. Akwai mutane da yawa suna da irin wannan. Ilhama ce ta Allah subhanahu wataala yake cusa musu. Wasu kawai suna mafarkin mutuwa amma ba za a gwada musu wane ne zai mutu. Da in yi mafarkin mutuwa bayan kwana ɗaya biyu sai ka ga kuma hanyar su, ko bayan sati guda sai ga hanyar su. Amma shi da ma ya mafarkin ga wani nan ya rasu kuma ga yanan ma sun kai kabari amma bai san wane ne. Akwai wani da suwa da aka ba wani abu ne ita kake ta mamakin mutane na mutuwa kai ma mutuwa za ka yi ake nan gaiwa ka shekara to ba wani abu ba ne na mutum ya tada hankalin shi ko kuma ya ga shi ke Allah ne ke Allah ya samu da shi shi ke nan. Abinda muka karanta cikin wannan littafi. Na'am. Kanji ba? Me yace ba? Ai na san. Na san ba kira ba. Abinda muka karanta cikin littafi ai ya sauke ko? Na'am. Mun kare shi yau. To kenan Allah ya kai mu rana ya ce sai mu ci gaba da tafsiri. Za mu koma tafsirin mu talata a juma'a, talata juma'a kuma an mu diwa mu ga wani kuma littafin da ya kamata mu sa. Insha Allah. A kira sallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن